السلام على الله السلام على جبريل السلام على ميكائيل تي النبي تي ا ga abin da zaku fada at-tahiyatu lillah was-salawat wat-tayyibat zuwa gaci wannan sai ne daga cikin lafuzza na tahiyya wadanda suke tabbatattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tahiyya ta zo da siga daidai har guda shida wannan dai ce daga ciki kuma wannan ita ce mafi ingancin siga da tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu zamu karanto sauran daga cikin wani littafi kuji dan kuji idan akwai waɗanda suke sababbin ji a wurinmu ko waɗanda dama mun saba su ne muke yi dukkanin su dai wanda mutum ya iya sai yayi daga cikin jinsin abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta farko ita ce tahiyar Abdullahi dan Mas'ud da muka karanta a littafi kuma ita ce mafi ingancin lafazin tahiyya idan ita ce abin da Imam Bukhari da Imam Muslim suke tarayya akai wajen ruwaitowa sai dai akwai ƙari a cikin riwayar wanda shi Ibn Hajar bai kawo ba anan cikin littafin Bulughul Maram ƙarin da ke cikin riwayar shine Abdullahi dan Mas'ud yake cewa kalmar assalamu alayka ayyuhan nabiyyu da muke fada wa huwa baina zaharanina muna fadanta ne lokacin annabi na tsakanin mu yana nan da rai falamma qubida yayin da aka karbi rayuwar annabi qulna assalamu alan nabiy sai muka rinka cewa assalamu alan nabiy wato sai sahabbai suka dana cewa assalamu alayka ayyuhan nabiy kiristi ne assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh to dan haka da yawa daga cikin malaman sunna suka tsaya kai da fata cewa lalle yanzu idan zaka karanta tahiyya ba zaka ce ba assalamu alayka ayyuhan nabiy sai dai ka ce me assalamu alan nabiy saboda annabin baya nan lokacin da kace assalamu alayka kai amfani da kaful khitab wanda ba amfani da sai da mutumin da yake gashi ga ka an fahimta ko duk da haka kuma waɗansu malaman suka ce ya halatta ka faɗo tattalin a halin yanzu amma dai abin da yake yafi tabbatuwa shine assalamu alan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh tahiyya ta biyu ita ce tahiyyar da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna as-surata min al-qur'ani annabi ya kasance yana koya mana karatun tahiyya tamfar yadda yake koyar da mu sura daga cikin al-qur'ani fakana yaqulu ya kasance yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa fi riwayatin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji wannan lafazin sai shababban da wanda wannan tahiyar Abdullahi dan Mas'udan Abbas kenan Imam Muslim ya ruwaito haka al-Imam Abu Awana haka al-Imam Shafi'i ya ruwaito a cikin littafinsa haka al-Imam An-Nasa'i a cikin littafin Sunan dan haka shi ma hadisi ne idan tace idan ka iya wannan kai ita ma tayi na uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar kuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen karatun tahiyya naji annabi ya faɗa cikin karatun tahiyya yace at-tahiyatu lillahi was-salawatu والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله يطيعن غور قال ابن عمر يتي زدت فيها ني سينا قال كلمه وبركاته ود نجيتا daga wajen wani sahabin wanda ji kuma ya ji ta ni ban ji ta ba السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله قال ابن عمر وزدت فيها وحده لا شريك له a nan gurin ma sai na ƙara kalman wahdahu la sharika lahu wanda naji ta daga wajen wani sahabi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun ji da ku lafazi na hudu ita ce tahiyya da aka ruwaito daga abu musa al-ash'ari wato abdullahi ibn qais yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idza kana inda al-qaidati idan ya kasance a zaune ko zama na farko ko zama na biyu inda ya zanto a zaune a cikin sallah ga abin da yake falyakun min awwali qawli ahadikum yazanto yana daga farkon abinda mutum zai fada a halin zama at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kun bayyana ku tahiyatu biyar ita ce wadda aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab yake cewa wato shi ya kasance yana koyar da mutane tahiyya akan minbari yace annabi da kansa ya koyar da mu yace ku ce qulu ku ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi attayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tahiyya ta shidda ta karshe wanda aka ji daga bakin aisha radiyallahu ta'ala anha tace manzon allah ya koyar da mu tahiyya yace attahiyatu attayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadannan sune tabbatattu na lafuzzan karatun tahiyya wadanda suka inganta daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko na dayan ko na biyan ko na biyar ko na shida ko na nawa kai cikin wannan tahiyyar ka tayi an fahimta ku annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nau'anta wa mutane samfuri samfuri na ibada daya ba dan komai ba dan kowanne ya dauki wanda tafi dacewa da harshen sa wanda yafi jin tafi masa sauki kila wanda tafi min sauki kai ita tafi baka wahala kila wanda tafi maka sauki ni ita tafi bani wahala kila kuma zan iya duka kila kai ma zaka iya duka sai kasance ka mamaye sunnar annabi gaba daya sallallahu alaihi wasallam kun bayyana ku to wannan shine karatun tahiyya da zaran mutun ya zauna haka zai karanta tahiyya din nan yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a a'ajabahu ilayhi sannan ya zabi abin da yafi burge shi ya karanta cikin addu'a wannan bayanin kuma addu'ar zai zo nan gaba walin nasa'i al-imam an-nasa'i shi kuma ya rawaito hadisi yace kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a karanta a farlanta mana tahiyya mun kasance muna cewa me Ibn Hajar bai kawo mana abin da suke cewa din ba dan abin da suke cewa din da ne yanzu ya zama da ba aiki da shi fike wanda Ibn Hajar ke so ya dauka maganar Abdullahi dan Mas'ud da yace kunna naqulu da can mun kasance muna cewa qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya abin da yake so ya dauka kalmar qabla an yufrada alaina at-tashahhud kafin a farlanta mana tahiyya da muna cewa kaza da kaza da kaza da kaza wancan kaza da kaza din bai dame mu ba kafin a farlanta mana daga ba sai aka farlanta musu tahiyya sai suka dana fadin wancan kun fahimta da kyau yanzu ya kasance meye hukuncin tahiyya cikin sallah abinda Ibn Hajar ke so ka fahimta kenan hukuncin tahiyya a cikin sallah menene hukuncin ta dole farilla ba sunna ba kenan to idan ta zanto yin ta farilla ne kuma zaman fa ya zo mai kenan to haka al'amari yake qabla an yufrada alaina waye farlanta musu su ba su da wata wasu da cewa wani ya ji manzo Allah ce a'a mun ji manzo Allah yake kai tsaye kawai sun ji daga bakin da baya karyawa bayan su gwanin hawa in huwa illa wahyun yuha da haka magana su tabbas ce cewa tahiyya farlanta wali muslimin an ibn abbas radiyallahu anhu qala kan wali ahmad anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imam ahmad ya rawaito hadisi cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam allamahu at-tashahhud ya karantar da wato shi sahabin da ya wuce baya abdullahi dan mas'ud tahiyya kenan qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi zuwa karshe wannan yana cikin lafazin da mun karanta a can a daru wa alaikum salam wato malam Nasiruddin Albani ya ciro su daga littafin hadisai daban-daban sai ya tara su a littafi guda shine sifatu salatin nabi idan mutum yana da wannan littafin sai ya samu wannan jerin tahiyya din ta 1 da ta 2 da ta 3 har zuwa ta 6 a jere kuma kowanne zai faɗa ma ga wanda ya rawaito wannan hadisi amma na karanta su haka dama saboda wanda ba da littafin kage da yin samu kasir kuma zai ji su gaba da har zai iya ko yana ji da kasir har ya rubuta ya iya ko mutum bai iya arabiya ba zai iya rubuta da boko ya rubuta translation din yadda zai iya karantawa har ya haddace ka haddace labaran duniya ma ballantana kuma tahiyya ba karanta tahiyya ba yadi ana sarranta ta ne wa alaikum salam
madam ya dogaran wanda kuma sarrafa ta tahiyya yadda idan
zai zo a cikin sujudu sahawi zai zo a cikin babi na sujudu sahwi idan mutum bai yi tahiyya ba a zaman farko saboda ya manta menene hukuncin sa annabi sunnata ayi wannan sujudu sahwi din a gashi abin farilla ne tare da haka yace mime sujudu sahwi ka fahimta da kyau kar ka dauka cewa sai in sunna ne aka bari ake yin sujudu sahwi farilla ma ana yin sujudu sahwi akwai bambanci ko tsakanin farilla da rukuni rukuni shine sujuda ba ta tsakankare sai kai shi dole ka fahimta ku abin da ke rikitar da dama shine wato bambanci tsakanin rukuni da me farilla wa an fadala ibn ubayd radiyallahu anhu an karbo hadisi daga fadala ibn ubayd ibn nafiz ibn qais ana yi masa alkunya abu muhammad al-ansari ka san ita alkunya sunna ce a ce maka baban wane ko da baka da aure kuwa kana kwanan shago ka ce sunanka abu ammar shikenan mu rinka kiranka abu ammar ga aisha ana ce mata umma abdullahi ko ta bayewa ba aka yi dingina mata abdullahi dan yayarta asma'u binti abubakar siddiq da haka alkunya abu ne mai muhimmanci a wurin larabawa kuma yana daga cikin ladabi na sunna wato idan mutum ko kana ganin girman sa ka ambaci sunansa ga sai ga sai in ka san tansa sai ka ce masa abu fulan wannan daga cikin abinda salaf magabata suke girmama junan su da shi sai ka ji sun ce malik ibn anas wannan sai ya malik sai ya aba abdullahi ya aba abdullahi ya baban abdullahi duk haka suke hasan al-basri sai ya aba sa'id wana sai ya aba abdurrahman haka zaka ji suna kiran junan su an fahimta ku وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال فضالة بن عبيد يتي
وانا بيوكو بايقان واسو زي كيلا نيفا سوسي كيكو ومينا كالاتول لانا نيفو سبو دي حال انت زواج يريكي نمكو انا اوكو كما لوكي تيئري دا من تبجي اوان كالاتو تيوا جيروا واتو اينشين بايان لمن ينا جيروا ابايان لمن an ce wato bai tabbata ba sai in akwai uzuri ma'ana in sautin liman baya kai wato sai wani ya daga murya sai jiyar da wani to akwai wani masallaci an yi haka din wato sai da ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa to sai shi mai gina masallaci wanda ya gina masallacin ya tashi yace shi ba za a yi masa wannan ba a cikin masallacin sa yayi fada yayi hayaniya da sauransu to menene hukuncin mutumin da ya gina masallacin sa kuma yazo yi irin wannan farko abin da ya kamata mutane su sani dukkan wanda ya gina masallaci masallaci din nan daga lokacin da ka gina shi ya zama ba naka ba ya zama na al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su saboda kasancewarsa ma ba naka ba shi yasa koda ka mutu ba a sanya masallaci cikin gado a ce a raba ya zama na wane ko ya zama na wance ko ya zama na suwane ya riga ya zama na dukkan al'ummar musulmai suna da ikon rayar da shi kai baka isa ba a lokacin nan ka hana wani zuwa cikin masallaci ko ka karo wani daga masallaci don ba naka bane ba dan haka ma yana daga cikin gatan da ya kamata kai wa masallaci lokacin da ka gina shi ka ware shi wurin shi daban sabanin cikin gidanka kuma ka samu wadansu mutane da kai da imanin su da takawarsu ka zama kai ma memba ne ka hadu kai da su ku zanto wadansu jami'an kula da wannan masallaci ta yadda komai za a rinka yi shawara saboda al'amuran musulmai kamar yadda Allah ce wa amruhum shura bainakum al'amuran musulmai suna gudanar da su ne bisa ga shawara a tsakanin su da juna an fahimta da kyau ko to wannan shine ya kamata ayi amma mutum yazo ya gina masallaci dan ya gina kuma an yi wani abu wanda shi yake ganin bai masa ba ko kuskure mutane suka yi bai halatta ba ka zo ka tashi kana musu surutu idan ka haka sai ka rushe duk ladan da kai a baya duk aikin da ka gina sai ka rushe ladan ka amma idan mas'ala ta faru ta addini to kuma ba kyalewa za a yi wannan ya fadi ra'ayinsa wannan ya fadi ra'ayinsa ba sai a bar limamin masallaci da taimakon wadansu malamai su tattauna su warware matsalolin a tsakanin su ta fuskar ilimi ba ta fuskar rigima ba ai a cikin harkar addini ba a ba hamata iska ko ba a cewa tashi ka fita ka ba mu waje a cikin harkar addini kawai abin da ake cewa menene dalilin ka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka kai ko menene naka sai ka kawo sai a ce to mun ji naka dalilin da yafi karfi shikenan sai a aiki da shi wannan ka'idar addinin musulunci kenan dan haka bawan Allah da ya zanto yayi haka kamata yayi istighfari tsakaninsa da Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala bisa ga cewa abin nan da yayi na gorantawa waɗansu zama a cikin masallacinsa ko ya fitar da su dan sun bada wata fatawa da shi yake ganin ba ta yi masa ba wannan ko alama bai dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma hukuncin da ya shafi jiyarwa wannan mun sha yin magana akai tabbataccen abu ne a sunna ba a jiyarwa sai in sautin liman baya kaiwa idan sautin liman baya kaiwa ya halatta a jiyar ba mutum ɗaya ba ko biyu ne ko uku ne ma suka jiyar a lokacin babu laifi an fahimta ko wannan shine abin da yake tabbatacce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya guri وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته أن كربوا حديثي دقى فضالة ابن عبيد من تيتيني ابن عبيد ابن نافذ ابن قيد أنا كرنس أبو أنا مسأل كنيا أبو محمد الأنصاري الأوسي أن قبل الأوس فضالة ابن عبيد كيتيوا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته Annabi sai da mun tabbata gare shi ya ji wani mutum yana yin addu'a a cikin sallarsa walam yahmadillaha bai godiya ga Allah ba walam yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi salati ga annabi ba fa qala sai yace ajila hadha kai wannan yayi gaggawa da yawa thumma da'ahu sannan sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbihi wa thana'i alayhi yayin da ɗaya daga cikin ku ya salla to ya fara da yin godiya ga Allah da kuma yabansa summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma yin salati ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam summa yad'u bima sha'a sannan yayi addu'a da abin da yaso an gane ku wato kamar wannan mutum da ya zauna zaman tahiyya a makon ya karanta tahiyya wanda ta koshi godiya ga Allah da yabo ga Allah at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat ai makon yayi wannan bai ba idan an kammala tahiyya kuma akwai salatin annabi ai makon yayi wannan duk bai ba sai kawai ya fara da addu'o'i da ake yi wanda suke biyo bayan salatin annabi wanda bayanin sai zo nan gaba bayan ka karanta tahiyya a ɗaya daga cikin lafuzan da muka yi to kuma zaka yi salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzan da zai zo nan gaba shi ma kuma an fahimta ko to daga nan kuma sai kai addu'a tabbatacciya daga annabi shi ma a ɗaya daga cikin lafuzan da annabi ya koyar na idan ka tashi yin addu'a kai su ma bayanin sai zo nan gaba to shi wannan mutum da ya tashi bai karanta tahiyya ba bai salati sai yayi wannan gaba daya mai yawa saboda ya jahilci hukuncin a cikin addini sai annabi ce lalle wannan yayi gaggawa da yawa abinda zaka yi shine nan gaba idan ka zo sallah ka gode wa Allah kai salati ga annabi sannan kai me sannan kai addu'a an bayyana ku sun mai da ubi masha sannan yayi addu'a da irin abinda yaso na dangin addu'a shi wannan salati da mutum zai yi a cikin sallah yayin da ya karanta tahiyya zai yi salati din nan hukuncin yin salatin shi ma wajibi ne saboda annabi yayi umarni da kalmar qulu wanda bayani zai zo nan gaba da wannan ne malamai duk suka da yawa daga cikin malamai suka tabbatar da haka musamman Imam Shafi'i cewa salatin annabi a cikin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu duk wajibi ne sai mutum yayi akwai malaman da suka tsaya cewa sai a tahiyya ta karshe ne idan sallah ana mata tahiyya biyu amma mafi ingancin magana da tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu kowace sai ka mata salatin ta hasali ma cikan tahiyya ba ta zama ta cika sai in ka hada ta da salati a ciki sannan tahiyya ta cika kamar yadda Imam Shafi'i ya tabbatar kamar yadda Imam Ibn Qayyim ya tabbatar a cikin littafin sa Jala'ul Afham fi Salati ala Sayyidil Anam wa Abi Mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abu Mas'ud al-Ansari sunansa shine Uqba ibn Amr ibn Thalaba al-Ansari Abu Mas'ud al-Ansari kale yace kala Bashir ibn Sa'd yace ya Rasulullah amarana Allah an nusalli alayka Allah ya mana umarni mu yi maka salati inda yace inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wannan shine umarnin ku yi masa salati wa sallimu taslima kuma ku sallama mata Allah ya yi umarni mu yi maka salati fa kayfa nusalli alayka ta yaya za mu yi maka salati wato wannan ke nuna ladabin sahabbai sun san menene ma'anan kalmar salati kuma suna da larabcin da in sun ga dama za su iya kera salatin da suka so mai tsawo ko tsakatsakiya ko gajere amma sun san ibada ba a yin ta da ka sai an ji ta daga taskar annabta sai suka ce kaifa nusalli alayka yaya za mu yi maka salati wato haza su'alun anil kayfiyya kina kayfiyyar yadda ake salati suke tambaya kaifa nusalli alayka fasakata sai annabi ya shiru thumma qala sannan sai yace qulu shi ma sai da aka masa wahayi amma yanzu ku anar hawa in huwa illa wahyun yuha nabiyyun bighayril wahyi la yatasarrafu qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim bil alamin innaka hamidum majid yace wannan shi za ku fada in kun tashi yin salati wassalamu kama alimtum ita ko sallama kamar yadda kuka riga kuka sani wannan yanzu ne ya koya musu sallama tun da take kenan wassalamu kama alimtu sallama, kuma yadda kuka riga kuka sani haka za ku yi, amma salati ga lafazin da za ku yi. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito. Wa zal ibn Khuzaimah fihi fa kayfa nusalli alayk idza nahnu sallayna alayka fi salatina, ta yaya za mu maka salati idan mun so mu maka salati din a cikin sallah. Wato ku gane akwai bambanci tsakanin yin salati cikin sallah da yin salati wajen sallah. Yanzu a wajen sallah da zaran na ce Annabi Muhammad sai ku ce me sallallahu alaihi, yanzu kun yi Annabi salati. Amma idan ka zo cikin sallah ba za ka ce ba sallallahu alaihi wasallam, dole ka faɗi lafazin da Annabi ya koyar, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ba shi ba duk lafazin da kai salatin ka bai ba. Mun fahimta da kyau? A wajen sallah ko kai shi ko kuma kai wani daban, dan idan na ambatan Annabi ne, dan Annabi ce duk lokacin da aka ambace shi mai masa salati. Yace al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya, marwaci shine wanda aka ambace ne bai min salati ba. Wato ya zama lalle lokacin da duk aka ambaci sunan Annabi kai masa salati sallallahu alaihi wa sallam, to lokacin ba sai ka karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala zuwa karshe ba. Dan idan haka ne ya so nawa zamu yi ta karanta cewa manzon Allah yace, manzon Allah yace in aka ce kowa sai ya karanta wannan dogon salatin kaga akwai haraj. To a lokacin nan sallallahu alaihi wa sallam ya wadatar, amma a cikin sallah dole ka karanta wancan lafazin. Kun fahimta ko? Kuma waɗansu malaman koda a wajen sallah sukan ce to koda za ka yi shi takaitacce dan kasancewar a wajen sallah ne ba ka yi wancan dogon ba, to lalle ne ka yi salatin ka shigar da ahalin gidansa, saboda ka ka'idar salatin da Annabi ya koyar ana yi masa salati ana yi wa ahalul bait salati, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. To koda a wajen sallah ne idan muka ce Annabi Muhammad sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato ka ka shigar da ahalinsa kenan kamar yadda ya koyar. An fahimta da kyau ko? To wannan kenan, wato lalle a cikin sallah abin da ya kamata mutum yake kenan. To a nan gurin kuma ku dan bani kuma hanzari haka in karanto mana lafuzzan da ke nuna salatin Annabi, dan ku ji ku sani salatin da Annabi ya koyar kenan. Duk wanda yayi wa Annabi salati da wani lafazi da ba wannan ba, to yayi da lafazin da ba shine Annabi ya koyar ba. Duk wanda yayi da wani lafazi da ba wannan ba daga cikin waɗanda zamu karanto dinnan yanzu, to yayi da wani lafazi da ba wanda ba shi Annabi ya koyar ba. Daga cikin lafazan da Annabi ya koyar ga su kamar haka: farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam, annabi da kansa ya kasance yana yi wa kansa salati da wannan lafazin, shi da kansa yi wa kansa salati da wannan lafazin. Wannan riwaya Imam Ahmad kenan da Imam Tahawi bi sanadin sahihin, kuma hadisin yana cikin Bukhari da Muslim in banda kalmar ahli baiti. Nabiyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ji Nabiyu kenan ko? Bambancin lafazan ba su da yawa. Na uku Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wato ta akwai kalmar ala nan ko babu kalmar ala, sai dai ali Ibrahim kawai. Na hudu Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nabiyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Na shida Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Na bakwai na karshe Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waɗannan lafuzza guda bakwai dukkan su tabbata su ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Inda zaka haddace daya ka yi tawa Annabi salati da shi cikin sallolinka na farilla da nafila, baka iya kowanne ba sai shi sallar ka tayi. In ka iya biyu ka yi daya wata rana kai wani yayi, in ka haddace duka kuma to ya zanto nurun ala nur, haske bisa ta haske kenan. An fahimta ku? saboda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su da tabi'ai suna kwadayi lokacin da duk suka ji wani aiki da annabi ya koyar, ba wai su haddace ne himmarsu ba, ya zanto sun taba yin aiki da shi a rayuwarsu. Akwai malamai muhaddisuna na da, irin su Yahya ibn Ma'in, irin su Imam al-Bukhari, irin su Imam Muslim, irin su Imam ad-Darqutni, manyan malaman hadisi na da, irin su Imam Malik ibn Anas, wanda idan suka je wata makaranta suka koyo hadisi, suka koyo hadisi, idan suka dawo gida sai su zauna, a ce ba za ka sake fita karatu ba, yace a sai na duba naga kowanne hadisi da na koyo na taba yin aiki da shi kafin in sake fita. Sai su zauna kowanne, eh wannan na taba yin aiki da shi, wannan mun taba yin aiki da shi, wannan na taba yin aiki da shi, wannan mun taba yin aiki da shi ba. Daga cikin sahabbai akwai wanda sun karanta komai, sun ga duk abin da annabi ya koyar sun taba yin aiki da shi, amma talakawa ne ba su taba yin zakka ba, sai suka shiga neman kuɗi. Ba dan su tara dukiya a ce musu masu kuɗi ba, dan su ma su taɓa fitar da zakka kafin su mutu. Suka ce kunna natahamalu limin ajri sadaqati, mun kasance har da koyi muke yi dan mu samu kuɗin da za a ce mu ma dai mun taɓa fitar da zakka. To aikin kenan, duk inda ka karanta wani babi ka duba hadisan ka ga ka taɓa yin aiki da su ko baka taɓa yi ba, wannan shine zakkar ilimi, kuma wannan shi ke sa ilimi ya tabbata. Duk abinda ka rike ka gaina nan daren bai abin nan ba. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Da haka kaga wannan su ne sigal lafazan. Duk wani salati da ba wannan ba, kamar misali akwai salatin da ake koyarwa a kafar Hausa, salatin tarjina ko ba daga annabi yake ba. Ha kuma akwai salatin da ake koyarwa salatul fatiha ko shi ma ba daga annabi yake ba. Duk waɗannan na waɗanda suka kirkiro su ne ba annabi ne koyar da su ba. Salatin da annabi ya koyar da bakinsa da sahabbai suka ce kaifa nusalli alayka, sai ce kulu, kaga fi'il al-amr ne ko Allahumma salli ala Muhammad wa har zuwa karshe kamar yadda muka karanto su. Duk wanda yake so yawa annabi salati cikin sallah cikin menene wannan ya kamata yi. Kuma kar ku manta, ko da a wajen sallah da muka ce ka'i da wata siga daban, muna nufin idan wanda yake yawan maimaituwa ne a baki a wurin majalisin ilimi ana karanta hadisi da anjima a ce annabi Muhammad, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma idan salati ne da aka shar'anta yin su a wani lokaci, kamar misali bayan an kammala kiran sallah, kaga ai zaka yi abin nan, sunnoni guda biyar Ibn al-Qayyim yace mai jin kiran sallah lalle ya tsaya ya ga cewa yayi su. Sunna ta farko, yayin da mai kiran sallah ke kiran sallah, ka rinka maimaita abin da yake faɗa. Sai dai wajen hayya ala salat da hayya ala fala nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. Sunna ta biyu, idan ya je karshe, ana zuwa karshe, farkon abin da zaka fara yi shine salati. To lokacin nan zaka yi salati ga annabi ga irin wannan salatin, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe. Abu na uku da zai biyo baya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati Muhammadan alwasilata wal fadila wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Wani bawan Allah jiya ya faɗakar da ni kan maganar Allah kullu fil mizaj, cewa shekaran jiya ne da safe ko jiya da safe lokacin da nake karatu a form 1 lecture da nayi na karasa innaka la kullu fil mizaj, in ya tabbata na karasa wannan kalmar to kuskure ne wannan wajen wannan alladhi wa atta ana ake tsayawa, warzuquna kafatahu wannan da'ifi ne, innaka la kullu fil mizaj wannan da'ifi ne, haka qarin wa darajatir rafi'a wannan duk da'ifi ne. Ina jin a karatun baya ma mun yi wannan. To ka san kuskuren baki kuma ka iya zuwa ka faɗa ba, amma bakinka kuma ya tsubuce su bulda baka ne wannan. To wannan ka roƙon wa annabi wasila kenan. Wasila da ka roƙon wa annabi yace gida ne a cikin aljanna na mutum ɗaya bai dace ba sai ga mutum ɗaya, ina fatan in zama ni ne shi. Wato annabi na fatan ya zama shi ne shi. Wannan sunna ta uku kenan. Sunna ta hudu bayan kai wannan sai ka ce raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya, wannan kaga sunna ta hudu kenan. Sunna ta biyar sai ka daga hannu kai addu'a ka roƙon wa kanka duk alkhairi, ka kuma nema tsare ka daga dukkan sharri, ko kai wa kanka ko kai wa iyayenka ko dukkan ƴan uwa musulmi. Wannan sunnoni guda biyar duk mai kiran sallah bai kamata ya sakaci da su ba. To kaga lokacin da zaka yi salati da annabi bayan kiran sallah, shi ma zaka yi ne da irin wannan lafazin da annabi ya koyar. Da sauran wurare da aka ce ayi salati ga annabi duk zaka yi ne irin wannan, amma salatin da yake yawa maimaituwa a baki dan da nan mu ce qala rasulullah, zaka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ba sai ka karanta wancan ba, bai zama wajibi ba a lokacin nan. An fahimta da kyau? Wannan shine bayanin da nake so in yi mana. Yanzu kenan in mun zauna mun bayanin irin zaman da zamu yi, za mutum zai daura hannun dama akan gwiwar dama, hannun hagu akan gwiwar hagu, yayin da yazo yin tahiya kuma ga tsarin da muka yi bayani je ne yadda zai mai ɗan yatsansa irin tsarin da ya kamata yi musu, bayan nan sai ya tahiya a ɗaya daga cikin tahiyar da muka karanta yau, bayan ya kammala tahiya sai ya salati ga annabi a ɗaya daga cikin lafuzzan salatin da annabi ya koyar din. An fahimta ko? To bayan ya yi wannan fa, annabi ya faɗa a hadisin baya cewa sai ya zaɓa abin da ya so ya yi daga cikin mai addu'a. To wannan addu'o'in su ne ga waɗansu kuma daga cikinsu yanzu za mu karanta cikin littafin da muke ciki ɗin. bai inganta ba, kuma tun da nace wannan ne kadai inganta, kaga ai ba sai na kawo maka sauran wanda ba su inganta ba, suna da yawa. Tun da dai kaji duk abin da makaranta a ciki akwai wannan kalmar shikenan. A'a, akwai magana ta kariya. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعين النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيد بسكنكو يتهيى فليستعذ بالله من أربعين تزين مطرن الله دقى الأمر ربدا هدو وأن الأمر ربدا هدو قاسنا زي بيانا يقول يتي اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يا الله إنا نيمن كيائي وركا إنا نيمن ترنكا دقى عذاب جهنم ومن عذاب القبر إنا نيمن ترنكا دقى عذاب قبر ومن فتنة المحيا والممات إنا نيمن ترنكا دقى فتنة رايوة دقوة فتنة المتوى فتنة رايوة شيني متي رايو كان سابن الله كان بجري ما الله يضعون فتنة رايوة فتنة المتوى كما ممونا سكاوا كوكما عذاب قبر إن كميدة أنتم على نسكتي ومن فتنة المسيح الدجال هكا انا نيمان سلنكا دقا فتنة المسيح الدجال وطنن الامر ابو داهدو يا عند النبي كمل كراتن تهيائي صلاتي كافن يسلم سياني مسألي دقا وطنن الامر ابو داهدو هم فايتكو تو ونن كي نونا منا ونن كي نونا منا كس كان تردك وجن النبي صلى الله عليه وسلم domin ya san Allah da gamsa alƙawarin shine farkon mai shiga aljanna amma tare da haka bai gaje ba yana neman tsari wajen Allah ya kare shi daga me azabar jahannama ai ya san ba zai shiga ba Allah ya alƙawarta masa kuma ya san alƙawarin Allah gaskiya ne amma dan ita kanta addu'a din nan ibada ce mai zaman kanta kuma ya sani ai baya nan dujal zai zo tunda shi ya bada labarin zuwan dujal kuma ɗaya ne daga cikin manyan alamomin tashin kiyama wanda shi lokacin baya nan amma tare da haka yana neman a kare shi fitinar dujal kuma azaban kabari ya san ai ba za ta kama shi ba amma tare da haka yana neman tsarin wannan fitinan mutuwa da fitinan rayuwa duk wannan ya san ya amintu gabarin waɗannan asali ma ya amintar da waɗansu ma ballantana kansa yace abubakarin fil janna wa umarun fil janna usman fil janna aliyun fil janna sa'ad bin abi waqqas fil janna abdurrahman bin auf fil janna talhatu bin ubaydillah fil janna sa'ad bin abdullah bin zaid fil janna har yake da mutum goma duk yace yan aljanna ne to shi ko fa farkon ki da suke nai ya ba da shi da kan wani ma amma tare da haka yake kaskantar da kai yana neman Allah ya kare shi daga waɗannan al'amura idan ya zanto annabi yana neman tsari daga waɗannan al'amura ina ga mu sauran da dukkan mutane kuma mu muka fi cancantar neman tsari daga waɗannan al'amura da haka wannan dai yana daya daga cikin addu'o'in da ake yi lokacin da wato ainihin kafin ayi sallama kenan wa nabi wa fi riwayati li muslim idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir a riwayar muslim yace annabi ya ce a faɗi wannan idan mutum ya kammala at-tahiyatu ta ƙarshe wato ku gane tahiyya ta farko da ta biyu kowace tana buƙatan karatun tahiyya din kuma tana buƙatan karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci wannan da kyau amma maganar yin addu'a kuwa ba a yin ta sai a tahiyya ta ƙarshe kafin mutum ya sallama ne sannan zai wannan a addu'a din sai daga cikin addu'o'in kuma ga ta mun karanta wa ana abi bakr siddiq radiyallahu anhu annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam allimni du'an ad'u bihi fi salati an karbo hadisi daga abu bakr siddiq radiyallahu anhu wato shine abdullah ibn usman kenan sunan abu bakr abdullah sunan mahaifinsa usman wanda aka fi sani da sunan abu quhafa wanda shine mafificin mutane in banda annabawa da manzanni shi abubakar siddiq abubakar siddiq yace allimni du'an yace da manzon Allah koya min wata addu'a ad'u bihi fi salati wanda zan rinka yin addu'a da ita cikin sallata yanzu dan Allah abubakar bai iya larabci ba bai san abin da ya kamata ya roka ba ai yana da zaka'i da kaifin hankalin da ya san ya ga abin da ya kamata ya yi an fahimta ku amma duk mai kaifin hankali to a bayan manzon Allah yake kuma da haka yana gaban manzon Allah kuma shikenan babu wani mai magana kuma da haka sai ya sallama wannan shine ake bukata mutum ya zanto mai tsabagen bin sunna baka da zaɓin ka sai abin da annabi ya ce dan kai ba a yi maka wahayi da haka cikin maganganunka da ayyukanka ka iya yin kuskure annabi kuwa ubangiji ya riga ya kare shi daga yin kuskure allimni du'an ad'u bihi fi salati koya min addu'ar da zan rinka amfani da cikin sallah قالت يا النبي قل كتي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله لليننا ظالمتكنا ظالمتي من يوا ولا يغفر الذنوب إلا أنت باب ما يغفر كذنبي قوتي كي فاغفر لي مغفرة من عندك كي من غفر وتغفر كما تمن دقائك warhamni kajikaina innaka antal ghafur rahim lalle kai mai gafara ne ko mai jin kai ne annabi ce karin kayan wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi dan haka kenan bayan ka nemi tsari daga wadannan al'amura guda hudu ka iya karawa da wannan lafazin da annabi ya koyar da abubakar dan bawai ya koyar da shi kadai bane duk wanda ya ji lafazin shi ma ya halatta ya addu'a da shi a cikin sallarsa duk wannan zaka yi ne kafin ka kai ga sallama an gane ko wa alaikum assalam haba mala gashi an fada a cikin tahiya wannan duk mutum zai yi su ne a cikin bayan ya kammala tahiya ya gama salatin annabi kafin ya sallama na maimaita wannan fa to banda waɗannan akwai waɗansu lafuzan daban shi imamu ibnu hajar ya taƙaita mana kan waɗannan amma ga waɗansu lafuzan kuji daban daban waɗanda annabi ya koyar da sahabbai su rinka yin addu'a da su farko dai bayan kun ji wancan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami a wata riwaya sai ce wa a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami ina neman kiyayewarka kuma min al-ma'asami daga aikin sabo wal maghrami daga nauyin bashi sahabbai suka ce yanzu kuma har bashi ma sai a nemi tsari annabi ce eh idan mutum ya ci bashi sai ya kariya sannan kuma ka ga sabo alƙawari yana daga cikin abin da annabi ke neman tsari a kare shi shine bashi wannan fitila sai a fitar da ita wajen ba ka ba za ta dauka hankalin ku idan a dauke ta a fitar wajen ita dan ba ka ba za ta dauka hankalin ku kun bayyana da kyau da haka annabi ke neman tsari da wannan na biyu Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alimtu wa min sharri ma lam a'mal ba'du min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du wato ya Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abinda na aikata da sharrin ma abinda ban riga na aikata ba wannan ma yana cikin abinda annabi ya koyar mutum ya faɗa a cikin sallah na uku Allahumma hasibni hisaban yasiran ya Allah kai min hisabi mai sauki kai min hisabi mai sauki kun san hadisi ya tabbata hisabi mai sauki kuma shine kawai sai da dauki ayyukan amma ko auna su ba za a wuce haka dan an ce idan an bidi digi za a kirga to ba wanda zai iya tsira kuma na hudu Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma 'alimta alhayata khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu khayran li Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghaibi wa shahada wa as'aluka kalimatal haqqi wa fi riwayatin kalimatal hukmi wal 'adli fil ghadabi wal ridha wa as'aluka alqasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'aynin la tanfad ولا تنقطع واسألك الرضا بعد القضاء واسألك برد العيش بعد الموت واسألك لذة النظر الى وجهك واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الايمان وجعلنا هداة مهتدين وانا النبي نكرنت وانا كويا كويا اكرنت وانا كفنديك يسلم كان زرتنا وانا لفظه نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأنا من جيش أبايا نشد عائشة تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كوير اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته لي رشدا نبكي كجفا دوغر أدواننا دوغة تأتسك سنة وقال لرجل أن النبي يتيد ونمتن ما تقول في صلاتي إن كاتاتي أدواء تكن صلى ميكيش تيوا wato kaga duk ana magana addu'a ita a cikin sallah yake yinta ba a wajen sallah ba duk wannan abin da annabi ya koyar a ina yake a cikin sallah ba a wajen sallah ba amma duk mun ajiye su gefe guda sai bayan sallah ko mun karanta qul huwallahu kafa uku ga walidai alamin rijalan inna anzalallahu la karja akum dalilati da sauransu zuwa illa ma sha Allah ga abin da annabi ya koyar da sahabbai su fada a cikin sallah saboda yace shi mai sallah yana munajati yana gani tsakaninsa da ubangiji to lokacin da kake gane ya kamata ka gabatar da bukatanka ko sai ka fito lokacin da kake gane a lokacin da kake shirye da bukatunka annabi ya ce da wannan tun ma ta kula cikin salati me kake fada cikin sallah qala atashahadu yace ina yin tahiyali thumma as'alullaha aljanna sannan sai roki Allah aljanna wa a'udhu bihi sakana me yace fa qala sai annabi ya ce kad ghufira lahu kad ghufira Allahu بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم النبي جونه متى يكرر تونا ميتي فقال سيا النبي تي قد غفر له قد غفر له يتي أنغافر كامتا أنغافر كامتا كذفا أبن دمت من يفدا كي كاتا وفن ونن قصو بيا to annabi ku ya bada sai da ce an gafarta masa natara wa sami'a rajulan wa sami'a akhar yaqulu fi tashahudihi annabi ya ji wani mutum shi kuma cikin tahiyya bayan ya kammala yana cewa allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al mannan ya badi as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al jannata wa a'udhu bika minan nar abinda mutumin ya fada kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi sai annabi ya ce wa da sauran sahabbai yace tadaruna bima da kun san da meye addu'a kuwa qalu allahu wa rasuluhu alam saka sai Allah da manzansa ne ya sani qala sai annabi ce wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa laqad da allaha bismihi alazim hakika yayi kiran Allah ya roki Allah da sunansa mai girma a wata riwaya yace bismihi alazam ya roki Allah da ismul azam allazi idza du'iya bihi ajab irin wanda in an roke shi da shi sai ya ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi sai ya bayar ya salam ina wasu neman ismul azam gashi nan gurin duk wani ismul azam da zaku ji wanda sai tsubu suna faɗa duk bogi ne gashi nan a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaidar annabi وكان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم يانا daga cikin karshen abin da annabi ya fada tsakanin tahiyya da sallama اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت dan Allah ku ji wannan idan muka yi wa kanmu adalci kila in an samu mutu kokarin cikin mu wanda suka haddace dai ko biyan wadannan addu'o'in to kuma shi ne abinda annabi ya rinka yi a cikin sallolinsa kafin ya salma shi ya koyar da sahabbai su matan gidansa ma shi ya koyar musu dan anan akwai riwayar Aisha ahlul baiti abinda ya koyar da su rinka yi kenan sahabbai abinda ya koyar da su rinka yi wanda sun fi mu sarki sun fi mu tabbat na samun aljanna da samun fada wajen Allah dan haka babu lafazi da zaka yi ka nemi kusanci zuwa wajen Allah wajen zikiri wajen salati wajen addu'a sama da lafazin da annabi ya koyar shi da bakinsa yace kai kar ka har hadowa kanka hadade ka je ka yi wani combination daban ka hado can rabbanoni ka tara ko wane ne ka tara can sayyidina ka tara dukkanin zaka bata lokaci ko ba zaka samu lada ba dan ba kai koyi da annabi ba wallahi tallahi babu wanda zai dace da daidai cikin maganganunsa da ayyukansa sai wanda ya dace da koyarwar manzon Allah wannan shine tabbacin magana gaskiyar da babu sofanan ƙarya a ciki shine abinda annabi ya koyawa duniya yace take amma yan bid'a sun ki sai dai su bid'a sai ce ga zikirin waliwa ne ga zikirin shehuwa ne sai ka ce to ni duk wannan shehin da waliyan ba ruwana da su ina zikirin annabi da su da annabi waye shugaba ai an san annabin da shi kuma waye kai waye kamar ka waye san asaliyar naka waye samu irin rabon ka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kamar ai gaba ai ba ka da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya da haka duk mai falalatu a bayan takan annabi annabawa gaba ɗayan su kaga a bayan su suke sallallahu alaihi wasallam to da haka abin da ya fito daga bakin sa shine ya dace ka karba ka rike kai aiki da shi Allah ya yi mana gaban ka yanzu bayan kayi waɗannan addu'o'i kuma sai mai ragewa mutum to ga sai ga sallama za ta zo wa an wa'il ibn hujr radiyallahu anhu qala sallaitu ma'annabi sallallahu alaihi wasallam فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وائل ابن هجر ياتي ناي صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا سلم أدامنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله حكا أبو الدنسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود يروي تود سنة صحيح سيدي كلمة وبركاته أكرشي أسلم تبيدون wannan assalama ta farko ne annabi na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a tabi sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ɗaya daga cikin sigogin sallama kenan sallama tana da siga guda hudu farko wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa hagu na biyu assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma zuwa dama na uku zuwa hagu kai na uku assalamu alaikum wa rahmatullah zuwa dama assalamu alaikum kadai zuwa hagu na hudu shine sallama daya wanda ba annabi ke yinta zuwa gaban sa amma bangaren dama dama yace assalamu alaikum sallallahu alaihi wasallam siga nawa kenan to cikin hudun nan wanda ta tabbata annabi ya faye yawaita ta ita ce ta bin assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum warahmatullah wato dama da hagu ko ina assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bita mai mimita assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullah daga nan mai bimita assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum daga nan sai ta karshe assalamu alaikum sallama daya a gaban ka kuma zuwa karkatar da kanka zuwa ga dama daman ka to ita wannan ta karshen hadisin ta ya tabbata duk da cewa shine hadisi mafi rauni in an kwatanta ba ina nufin ya zama za'ifi ba a'a bai kai sauran gaba ɗaya ƙarfi ba waɗansu daga cikin malamai ma sun za'ifantar da shi kamar cikin manyan mazhabar malikiya Ibn Abdul Bar a cikin littafin al-istizkar yace wannan hadisin za'ifi an fahimta ku a cikin littafin sa al-istizkar da ya sharhi muwatta na Imam Malik ibn Anas a takaice dai bincike ya tabbatar da ya inganta don haka duk wanda kai cikin nau'ikan sallaman nan yayi sai dai wanda annabi ya sai yawaitawa shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sauran kuma duk sun halatta idan kai su kuma yayi an fahimta ko to bayan mutum ya gama sallama kuma sai addu'o'in da ake yi bayan an kammala sallama wa anil mughira tabin shu'ba radiyallahu anhu wato akwai zikirai da annabi ya tanadar ai bayan an kammala sallama an karbo hadisi daga mughira ibnu shu'ba Allah shi kare da a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة النبي أكسن تينا فدا أكارشان كوة صلى مكتوبة ورثك تفر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد النبي أكسن تينا فدا من باين أن كمل صلى الله عليه وسلم أن قال لكم ko da yake Ibn Taymiyyah shi yana da wata fahimta daban yace shi ma wannan din da aka ce fi duburi kulli salatin a ƙarshen kowace sallah yace shi kansa wannan din a cikin sallar ake yin sa ba bayan an yi sallama ba kafin kai sallama yace dan an ce duburi kulli salati idan an ce dubur kuma shine ƙarshen abu yace to ƙarshen abu kuma wani bangare ne na cikin abu wanda bayan sallama kuma to abin da yake baya kuma ba cikin sallah bane ba shi fikihin Ibn Taymiyyah kenan anan guri kenan mali wannan dai annabi na faɗa a bayan sallah shine abinda wafi yawancin malamai suka ce wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yata'awwadu bihinna dubura kulli salatin annabi ya kasance yana neman tsari da waɗannan kalmomi a ƙarshen kowace sallah me yake cewa allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min an arud min an urad ila arzal al-umri wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr rawahu al-bukhari. Annabi ya kasance yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka min al-bukhli daga ruwa kar in zama marauci, ya kamata in zama mai hannun kyauta. To shi yasa sai Annabi ya zanto haka yake, in ka same shi da akwai karoka ya baka, in ka same shi babu ya maka mai magana mai dadi wanda tafi a baka kudin, dan abinda Allah ya koyar da shi kenan. Wa in ma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura. Koda zaka kawar da kai idan mutane sun roke ka baka ba da abinda zaka bayar, to ka fada musu magana mai dadi, magana mai sauki. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. To sai kasance Annabi in ka roke shi da akwai sai baka, in babu kuma sai maka magana mai dadi, ba zai wato ainihin nuna ko sawace ba. To wannan halayya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ai sai mutum yayi namijin kokari kafin ya koye ta. Shi ya san in ya bayar kansa yayi wagata ba kai wagata ba, kafin ya maka gata kansa yayi wagata dan ya saka ne a cikin taskarsa ta lahira. An bayyana ku. To haka sahabbansa su ma suka gino akan wannan, da haka yake neman tsari daga ruwa. Wa a'udhu bika min al-jubni, ina neman tsari daga tsoro kar in zama matsoraci. Baya cikin siffa da ta dace kawai mutum ya zama matsoraci, ana son jarumta. Yana daga cikin abinda mutanen da suke tarbiyyantar da yayansu akai mutum ya zama jarumi. Wa a'udhu bika min an uradda ila arzal al-umri, ina neman tsarin ka kar a maite ni zuwa ga makaskanciyar rayuwa. Makaskanciyar rayuwa shine irin tsufa takwab-takwab din nan, wanda kowa ya gaji da kai so ake ka mutu a huta. Annabi ce ya Allah karka kani irin wannan shekara. Da ko sai Allah ya anshi addu'arsa, ya mutu yana dan shekara 63 a duniya, bai kai arzal al-umri ba. To malamai sun yi sabani menene arzal al-umri. Da yawa suka ce, waɗansu kai daga cikinsu suka ce arzal al-umri shine shekaru 80 zuwa abin da ya sama. Suka ce duk wanda ya kai shekara 80 zuwa abin da ya sama to fa ya kai arzal al-umri, ya fara gajiyawa. Aka ce saboda mai suka ce ai mun ga tarihin waɗanda suka wuce baya, duk yawansu wanda ya kai shekara 80 sai ka ji ya koka. Gashi dan wancan mawaƙin na lokacin jahiliya yake cewa sa'in tu takalifal hayat wa man ya'ish 80 hawla la abalaka yas'ami. Yace kai na gaji da rayuwar nan, duk wanda ya kai shekaru 80 ko shakka babu sai ya kosa. Suka ce to shekara 80 shine arzul umri. Ga kuma wanda yana cewa ma as 80 asad da'fu fi jasadi wa hammani da'fu rijli wa ittirab yadi idza katabtu fa khatti khatt muttarid كخط مرتعش الكفين مرتعد فأجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد وكل من يتمنى طول مدته هذه أواكب طول العمر والمدد. وأنا يكي شكرا تماما يتي إنا كي واتمانا آس الضعف في جسدي قبادي سيروني يشد كوة نساقو لغتك اللقا نجكينا وهمني ضعف رجلي rashin kwarin kafafuwa na yarinka bani ta kai, waqtirabu yadi hannuna ma rawa yake baya tsaya wuri guda. Idza katabtu fa khatti khatt muttarib, ko rubutu aka ce in yi da gani ka san na mai rawar hannu ne. Ka khatti murta'isul kaffaini murta'idi, kai ka ce mutumin da yake kyarma ne saboda sanyi. Yace fa ajab li dha'fi yadi an hamliha qalaman, imamaki yadda hannuna yanzu baya iya rike alƙalami. Min ba'di hul alqana fi labbat al-asadi, bayan da na dauki mashi na jefa zaki ya mutu. Wa kulli man yatamanna tula muddatihi fadawa din mai gurin doguwar rayuwa, kace da shi hazi awaqib tula al-umri wal mudati, wannan ne shine karshen doguwar rayuwa din, shine karshen dogon kwanaki da za a baka, karshen cika-cika shine mai shi kenan zai. To arsal al-umr kenan, mutun ya kai ya rasa ba abin da zai. Wadansu suka ce ba lalle bane akai shekara 80 arsal al-umri, wani yana dan shekara 60 ma zai iya kai arsal al-umri. Allah ya saukar masa da rauni a jikinsa ta ko ina. Dan haka dai yana daga cikin sunnar Annabi neman tsari daga arzal al-umri, saboda mutum zai gajiyar kuma ya gajiyar da mutane. Wa a'udhu bika min fitnati ad-dunya, ina neman tsarin ka daga fitnar duniya. Wa a'udhu bika min azabil qabr, Annabi na faɗin wannan a ƙarshen sallah, rawahu Bukhari. Wa an Thauban radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idan sarafa min salatihi istaghfara Allah salatan. Tawbana maula rasulullah yace Annabi ya kasance in ya kammala sallah yayi sallama, istaghfara Allah salatan, zai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, وقال سنن سيتي اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام duk wannan sunar annabi kenan in kai sallama wannan rawahu muslim wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi kale yake man sabbaha Allah dubura kulli salatin wanda duk yayi tasbihi ga Allah karshen kowace sallah salasan wa salatina 33 wa hamida Allah salasan wa salatina yace alhamdulillah kuma 33 wa kabbara Allah salasan wa salatina kuma yake kabbara Allahu akbar 33 fa tilka 99 idan ka kirga ya zama 99 kenan ku wakala tamamul mi'a sai kuma ya fada a cikon na 100 din yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wanda ya fado wannan a cikon na 100 din tare da wadannan 99 din ghufrat lahu khataayahu za a gafarta masa kurakuransa walau kanat mithla zabdil bahri koda sun kai yawan kumfan teku abinda annabi ya koyar kenan ba wahalar yi maza mata yara kanana manya kowa ya iya kuma ga ladan kuma yana nan amma duk abin da yake da bid'a sai ka je ka haddace kuma ka kasa yi kuma ba lada to kadimna ila ma amilu min amalin fadalna wa ba mun tura wannan kuma musulmi mai ruwaito shi yace walau kana misal zabadul bahri haka ya fada a wannan hadisin رواه مسلم وفي رواية أخرى أو رواية دبان إن التكبير 34 أو رواية وتزيف سبحان الله 33 الحمد لله 33 أما الله أكبر كما سيئي وتو 34 سينا سكون تريد أي مكان يتكى تريد لا إله إلا الله سيتكى لكبرة تنما وتو تريد وأن رواية إتما تتفتا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أن كرقوا لك معاذ بن جبل النبي ياتي لسي أوسيك يا معاذ ya kai mu'azu ina maka wasiya la tada anna dubura kulli salatin an taqula kar ka bari karshen kowace sallah ka rinka cewa allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wato ya allah ka bani agaji wajen zikirinka da kuma gode maka da kuma kyautata ibada gare ka wannan rawahu ahmad wa abu daud wa nasa'i bi sanadin qawiy a wata riwaya abin da yake da shi inni la uhibbuka ya mu'azu wannan yana cikin hadisin da yake kafa hujja da shi dan nuna falalan mu'az annabi ya kalle shi sai inni la uhibbuka ya mu'az wallahi tabbas ni ina kaunar ka kai mu'az yanzu mu'az yana bukatar sai annabi ya masa rantsuwa amma bushara ne dan ya bashi tabbas inni kaga jumla ismiya ce wanda jumla ismiya ita kadai ta fi fi'liya karfin magana kuma gashi mabdu'atun bi hamzati bi harfi tawkid shine inna ga kuma lamul muwatti'a lil qasami dan ana kaddara kasam ga kuma lamun din wato duk ya karfafa magana wallahi tabbas ni ina kaunar ka mu'azu kai akwai rabota a cikin wannan batun ina kaunar ka da mu'azu yake haka sai yace wa ana uhibbuka ya rasulullah sai ni ma ina kaunar ka ya annabin Allah kala sai annabi sai fala tada an taqula dubura kulli salatin kar ka kyale fada a cikin karshen kowace sallah wannan baya cikin naku ina fada muku wata riwaya ne daban dan wancan ruwaya sai amma ya kawo abinda a cikin wannan wanda na kawo kaga babu wannan kalmomin wanda yanzu mun karanta su ko ka ce rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika kaga atan an ce allahumma inni ala zikrika nan an ce me rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni dai ne ma'ana tana kuma daya kuma shi ma sahihi ne wa an abi umamah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu umamah al-bahili yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara'a ayatul kursiyyi dubura kulli salatin wanda ya karanta ayatul kursiyyi karshen kowace sallah maktuba ta farilla lam yamna'ahu min dukhulil jannati illa al-maut ba abinda zai hana shi shiga aljanna kawai sai mutuwa mutuwa ce kawai ta tsaya ta kai fata ma lokaci da ta zo da shi kenan rawahu an-nasa'i wa sahahahu ibn hibban wa zada at-tabarani a riwayan tabarani yace wa qul huwallahu za a kara qul huwallahu amma dai wancan dai ruwayan ta farko ita ce tabbatacciya wa amma Malik ibn al-Huwairis an karbo daga Malik ibn al-Huwairis kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kaga fikihun Ibn Hajar kenan wannan hadisin ya kamata ya kawo shi a farkon babu ko amma sai kawo shi a ƙarshe me yake nufi yana nufin duk abin da ya kawo maka daga farkon abin da zaka fada a ikama a tsayuwa daga hannu karatun Fatiha du'a ul-istiftahi sai ruku'i sujada abinda ake fada a ciki tahiyya bayan nan salatin annabi, bayan nan waɗannan addu'o'in dukkan su faɗa ce da maganganu da ayyuka nawa na annabi da yake yin su a ina a sallah. To sai yace kuma sallu kamar aitumuni usalli, wato duk kuyi wannan gaba daya. Ibn Hajar abin da yake nufi ke nan a fakaice, duk kuyi wannan gaba daya, sallu kamar aitumuni usalli. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عمران بن حسين الله تكاري دا غريتي أنكر قودة غريتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم صل قائما كي صلى أزي فإن لم تستطيع فقائدا إن بك سامنا مبتو كي أزوني فإن لم تستطيع فعلى جم إن كو بك ساميكو هكبا تسين كي قودة أكيشي جدي ألوك سن عمران بن حسين فائد الله تعالى منين فكهم كاوانا حديثي أنا مقولن asali idan lafiyar ka kalau ana bukata ka yi sallah bisa ga tsarin da muka karanta tun daga farkon babu zuwa inda muka tsaya a maganganu da ayyuka wanda ake cikin sallah da waɗanda ake bayan an yi sallama, inda ya sallan farilla sai haka za ka yi ta, to sai ka samu uzuri na baka da lafiya, sai a ce dole sai ka cika wancan sharuɗan. Lokacin da ka samu uzuri na baka da lafiya, to sai aka sauƙaƙa maka saiwa da aka ce dole ka yi ta a can gurin, yanzu an rage maka ka'iye a zaune, zama in ya fuskara ka'iye a kwance. Yana nufin tunda an ce kayi zama rukuni ne an yafe maka, tsayuwa rukuni ne an yafe maka, duk in sun fuskara kayi a kwance, ashe kenan kuma a iya yafe maka waɗannan zikiran da waɗannan addu'o'in su ma in ka samu uzuri. Sai dai in kana cikin halin kamala fa lalle kayi su, in ka samu uzuri fa an yafe yo, aka yafe zama ballantana wata addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, aka yafe tsayuwa ballantana kuma addu'a da za ta biyo bayan tahiyya, ko salati in kana da hanzari, kaga da za a yafe maka waɗannan kenan. Wannan kuma shike nuna muruna ta addinin musulunci, wato muruna shine kiyaye halayyar ta mutane da dabi'unsu da yanayin da za su iya samun kansu a ciki na kwanciyar hankali ko rashin sa, na zaman lafiya ko rashin sa, na da sauransu, duk matsaloli na iya zuwa su rikitar da mutum, to sai ya samu kansa a halin da ya samu iko a ciki. Wa illa fa aumi, in baka samu iko ba to kai imani. Sai dai wannan riwayan fa aumi din bata cikin Bukhari, tana dai wani hadisin daban. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض النبي يا فتى ونمر الله فيها صلى على وسادتنا وانده إذن يزوين سجدة سبو دبايا إيا كي بوشن سكسا سيئتو كوفل وسيرن كتور بوشن ساكي فرما بها سي النبي جيفا دوان ننفلا وقال يتدك يصلي على الأرض إن استطاعت تسجدة أكن كسا إن كاسا ميكو وإلا فأومي إيمان إن بكسا ميكو بقى تكينوني كوي. Allahu akbar, kadan sun koyi haka ruku'i kenan, sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd, Allahu akbar, ka duka sama da duka da kai, ko da baka kugo shin ka ba yayi saboda kana da uzuri, amma ka dauko fulo ko ka dauko dutse ka karasa da shi bai halatta ba, in ka sami iko ka kugo shin ka da sa, in baka samu ba fa aumi imani, take imani wato luni, waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika, sa idan nan sai ka sanya sujudarka tafi dukawa kasa sama da dukawan da kake wajen ruku'i. Rawahu al-Baihaqi bi sanadin qawiyyin, Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai karfi, lakin sahaha Abu Hatim waqfahu, Abu Hatim yace hadisi ne mawqufi, abinda yake nufi ba maganar Annabi bace maganar Jabir ce, sai dai bincike ya nuna hadisi ne tabbatacce Annabi ne ya faɗe shi, ba wai mawqufi bane, mawsul ne, banda Imam al-Baihaqi ma at-Tabarani ya rawaito haka al-Imam al-Bazzar da sun rawaito shi. To wannan a gurgurde shine karshen wannan babu, sai mu dakata haka, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana, sai a kira sallah sannan sai a ansa tambayoyi. Eh, wacce ce? Eh, assalamu alaikum, za mu ansa tambayoyi guda biyu ne kaɗai saboda lokaci ba zai yi abin nan tambayoyi ba. Mukan daɗe da yawa haka, don haka za mu takaita akan guda biyu, kuma yau kusa akwai wa'azi kuma, don saboda haka sai dai sauran tambayoyi duk ku yi hakuri, suna nan a rubuce kuma zan bi su insha Allah gobe idan mun zo mun tashi daga karatu, sai mu bayar da wadataccen lokacin da za mu ansa mafiya yawa daga cikin su waɗanda suke masu muhimmanci. Kuma daga cikin tambayar akwai jiya tambayar da wani bawan Allah ya dangane da idan liman ya kammala sallah ya kalli kudu ko ya kalli akwai hujja ko babu, na ce a iyakacin sani na ban san wani hadisi da yake nuna haka ba, to sai wani ya kawo mun wani hadisi a yanzu a rubuce cikin littafin sifatu salatin da bi, wanda Abdullahi dan Mas'ud ke cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam katiran ma yansarifu an yasari, wa qala ana aktara ma ra'aitu rasulullahi yansarifu an yamini. Abinda wannan hadisi ke nunawa ba wai yana nufin annabi na kallon kudu bane ba ko yana kallon arewa a'a ba ya gama sallama ba idan ya gama sallama zai juyo ta ina yake juyowa ta dama ko ta hagu shine abin da suke magana akai Abdullahi dan Mas'ud yace na ganshi yana juyowa ta dama an ga ta hagu Anas dan Malik kuma yace na ganshi yana juyowa ta ina ta dama wannan yana nuna ya halatta ya juyo ta daman ya halatta ya juyo ta hagu hadisi riwayar bukhari abin da yace da annabi yayin sallama yakan juyo ne da fuskar sa gaba ɗaya fuskanci sahabbai a zaune wannan shine tabbataccen aikin sa zaman da yake yakan juyo ne kalli sahabbai ya zauna haka amma ba wai ya kalli kudu ko arewa ba waɗannan riwayoyi duk da suke cikin wannan hadisin abin da suke nunawa tun da yana kallon alƙibla yanzu zai juyo ya kalli sahabbai ta ina yake juyawa ta dama ko ta hagu shine aka nuna halaccin yana yi ta daman yana yi ta hagu ina fatan wanda ya aiko da littafin ya fahimta ban iya ka dauke mu wannan littafi jiya wani dan uwa idan ba ku manta ba nan gurin muke ma lokacin da muke maganar limancin mai farilla ya aban mai nafila haka ne ko muke maganar cewa abu ne wanda yake tabbatacce mai farilla yana yi bayan mai nafila sai ce Ibn Hajar ma ya tabbatar cewa ai wannan hadisi ya dai wata magana wadda kila za ku yi kiyayewa a jiya yace ta cikin littafin fitar barin sai yau ya zo da shi to ya je ya yi muraja ya dawo ya ce a gaskiya mantuwa ya yi ko dai kuskuren a fahimta bayan da abin yake ba bayan ya koma ya ga ba Ibn Hajar ne wannan maganar ba haka magana take ba shi Ibn Hajar yana goyon bayan maganar da muka tabbatar da cewa mai farilla na iya bin mai nafila tun a jiya ina da wannan tabbas din to amma kaida ta ilimi ka iya manta da abu da haka sai ta je ya dubo ni ma da na koma gida kuma sai na sake dubowa an fahimta ku Ibn Hajar dan mazhabin Shafi'iyya ne Imam Shafi'i kuma yana cikin wanda suka bada fatawa cewa lalle mai farilla na iya bin mai nafila ya saba jihurin malami akan wannan ko madogarar sa shine hadisin da muka karanta na Amr ibn Salma ina fata an fahimta ku Imam al-Bukhari kuma wannan shine ra'ayin sa dan Imam al-Bukhari babu yayi akan nan guri cikin Sahih al-Bukhari babu yace babu imamatul abdi wal maula wa waladil baghi wal arabiyyi wal gulam alladhi lam yahtalim babin da yake magana game da limancin bawa wanda ba riga an tayyantar da shi ba wal maula ko bawan da ake tayyantar da shi wa waladil baghi da dan zina wanda dan zina ne amma ya girma ya karatu ya zama malami zai zama liman za a bi shi ko kuma za a bi shi ba an gane ku wal arabi da mazaunin karkara ya zo cin kasuwa za ku bi zalla ko za ku bi shi ba wal gulam alladhi lam yatalim da yaro karami wanda bai balaga ba za a bi su ko ba za a bi su ba wannan akan su Imam al-Bukhari yayi babu hadisan da ya kawo a kasa yana da duk ana iya bin su an bayyana ku farko bin bawa sai ya fara da asar din Aisha yace Aisha tana da wani bawa sunansa Zakwan wanda yana mata limancin sallan tarawihi har bai hada ce Qur'ani ba tana bashi Qur'ani ya rike da hannu ya karanta sannan ya kawo can gurin da yazo karshe cikin sharhi magana Ibn Hajar kenan da yazo kan yaron da bai balaga ba sai yake cewa akwai hadisi da yazo cikin wato a Musannam na Abdul Razzaq la yaqumul gulam hatta yatalim wato yaro baligi ba zai limanci ba har sai ya girma sai ce wa isnaduhu dhaifun wannan hadisin dhaifi ne yace wa kad akhraj al musannif fi ghazwat al fath Imam al Bukhari ya kawo hadisi tan cikin yakin cikin labarin ghazwat al fath makkah ya kawo hadisin Amr ibn Salma bi kasari Allah Amr ibn Salima annahu kana ya ummu qaumahu shi Amr ibn Salima ya kasance yana mutanen salimanci wa huwa ibnu sab'i sinina yana dan shekara 7 wa qila wadansu malaman suka ce inna ma lam yustadilla bihi huna li anna Ahmad ibn Hanbal tawaqqafa fihi fa qila innahu laysa fihi istila'u an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala zalika Imam al-Bukhari bai kawo hadisin Amr ibn Salima ba anan gurin ya kafa hujja da shi saboda ma wato Imam Ahmad ibn Hanbal bai kafa hujja da wannan hadisin ba wa hanzarinsa kuma shine wai cewa ai wannan mutane sahabban da shi wannan yaro ya rinka musulmanci mazauna karkara ne annabi bai san halin da suke ciki ba ballantana mu ce ya sani ya tabbatar da su ijtihadu su ne suka yi ba annabi ne ya ba su damar cewa ku je ku nada wannan yaron ba shi dai annabi ya ce ku nada wanda ya fi ku karatu da suka je sai suka ga yaron ya fi su karatu sai suka sa shi daga baya kuma annabi ba ya da tabbas din wannan yaron ke yi dan haka su a wurin su wannan hadisin ba hujja bane ba an gane ku wakil limtimali annahu kana ya'umuhum bin nafilati dun al-fariza wadan suka ce a'a ai mai yiwa limancin da yarin kai musu a cikin sallan farilla ne a cikin sallan nafila ne ba farilla ba wa ujiba an al-awwal ibnu hajar yace to in za a bada
bai riga ya taba saduwa da ita ba sai ya sake ta za ta yi ida ba za ta yi ida ba da nassan al-qur'ani idza nakatum mu'minatin thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna wa tarifuhunna sarahan jamila to kaddara mutun ya auri mace bai riga ya fara kusantar ta ba sai ya mutu za ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi kaba ita ku za ta kaba to dan haka wancan ba shi ne za ta yi ta kaba kuma ta kaba za ta yi shi ne wata fita da kwana goma arba'ata ashurun wa ashra kaba ita ku a ku yi hakuri kuma ya ce a ci gaba kuma ai bai kamata mutum sun kwan maka wani ya kuma mun tsaya kan hadisin wato Anas bin Malik ko annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana la yaqnutu illa idza da'a li qaumin aw da'a ala qaumin ya kasance baya yin alqanut sai fa in yayi addu'ar alheri ga wadansu ko in yi soyayya mummunan addu'a ga wadansu wato shine addu'ar da ake kira ta nawazil abu ya faru wanda zai sa a yi ta yana daga cikin irin wannan alqanut din idan fari ya faru ko wata kwalara ta sauka ana yawan mace-mace wata annoba ta zo kasa ya halatta ayi alqanut a dukkan salloli guda biyar kun gane ko eh ku gane ba idan wata annoba ta sauka a kasa kwalara ta zo ana ta mace-mace ko fari mai tsanani ko wato ainihin wata dai annoba an san dai mai annoba duk wani abu da zai zo a yi ta yayin sa ya damu mutane wata ja'iha samawiya abinda daga sama ubangiji ya aiko shi ya halatta a rinka yin alqanut dan Allah ya yaye wannan kuma in za a yi wannan alqanut din za a yi shi ne gaba daya a cikin sallolin nan guda biyar kuma za a yi shi ne a raka'a ta karshe bayan an dago daga ruku'i kafin a tafi sujuda wannan shine abinda sunnar annabi ta tabbatar ala kulli halin wannan karkada mu bai zaka saurara ba ji kike magana akwai wadansu malamai da suke cewa na ja'iha samawiya abu ya fado daga sama wanda yake daga kamar wannan kwalara da sauransu ba za a yi musu ba suna da wannan fahimtar akan wannan wadansu daga cikin malaman hadisi da malaman tauhid suna da wannan fahimtar a sai dai suna ganin za a iya yin ta ne ga wadansu al'umma musulmi da suke cikin tsanani suka kebance wannan kadai da sauransu akwai kuma wadanda suka hade yanzu a nan gurin ina bamu gamamman abu idza da ali qaumin ala qaumin kar ku damu akwai hadisan da za su biyo baya wanda ba sa cikin nan gurin ma dun na ta da sa nan gurin da za ku shiru mu je karshen menene alqanut din tunda yanzu ko rabin alqanut din ba mai wata kuma kun gane ku wannan dai hadisi annabi na yin alqanut idan ya so yin addu'a ga wadansu ta alkhairi ko kishiyan haka kuma a cikin dukkan salloli guda biyar kuma hadisi ne sahihi yana yi a bayyane na'am wa an sa'd bin tariq al-ajla'i radiyallahu anhu qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakra wa umar wa uthman wa ali afa kanu yaqnutuna fil fajr قال اي بني محدث رواه الخمسه الا ابا داود ان كربو حديثي daga sa'ad ibn tariq al ashja'i shi sa'ad ibn tariq al ashja'i kala yace qultu li abi nace da mahaifina ya to ya mahaifin nasa shine tariq al ashja'i kina innaka kada sallaita khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai ka taba yin sallah bayan annabi wa Abi Bakr ka taba yin sallah bayan Abu Bakr wa Umar haka bayan Umar dan Khattab wa Uthman wa Ali duk kai sallah bayan wadannan annabi da halifofin sa hudu fa kanu yaqnutuna fil fajr shin sun kasance suna yin alqanutu a sallan asubahi? Kala, sai ya ce, ai bunai, ya ce, ya kai ɗana, muhdath, ai wannan bid'a ne. Muhdath, kagaggen abu ne, yin alkanut a sallan asubahi kadai ta kowace safiya, ya ce wannan bid'a ne. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi guda biyar sun ruwaito shi, illa Abu Dawud tun banda Abu Dawud. Wato yana nufin Imam an-Nasa'i, wato Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad bin Hanbal. Haka Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ruwaito hadisin, haka al-Imam al-Tahawi, hadisi ne kuma sahihi. Wato abinda wannan hadisi ke nunawa, keɓantar sallan asubahi ita kadai da yin alkanut a cikinta wannan bai tabbata ba daga annabi. Hadisin da yake madogara a kai shine hadisin baya na Anas bin Malik, wanda yake cewa annabi bai gunte bai na alkanut a sallan asubahi har ya bar duniya, wanda kuma ya tabbata hadisi ne mai. Hadisi ne zaifi. Alkanut din da ya tabbata daga annabi yanzu guda ɗaya ne, yanzu kafin mu je mu samu na alfajar, kafin mu samu kai na alwitr, shine alkanut na nawazi, idan wata musiba ta sauka ko idan yayi nufin yawa waɗansu addu'a. To wannan yana yi a cikin dukkan salloli guda biyar na yini, baya keɓance asubahi ita kaɗai. Kuma na yi a raka'an ƙarshe kamar yadda muka bayyana, kuma a raka'an ƙarshe bayan ya dago daga ruku'i. Kun gane ko? وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. الحسن بن علي الله تعالى دا أغريش يكتي وأنه قال ياتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يا قوي دني وتنسي كلمومي أقولهن في قنوت الوتر وأن النظر رنك كرن تاسو على قنوت نوتري. An gane ko? Wato idan ka zo kafa'i da wutri, idan ka zo wutri da raka'an ƙarshe, to za ka yi alkanut. Wannan ya tabbata a cikin sunna annabi yana yi, ko da yake ba kullum ba, ba koyaushe ba. Wata rana yakan yi wutrin sa haka nan ba alkanut, wata rana ya yi alkanut. To idan ya tashi yin alkanut din, ga cikin irin abin da annabi ya koyar mai alkanut din ya faɗa. Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini sharra ma qadait. فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يضل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. رواه الخمسة. وزاد الطبراني والبيهقي ولا يعز من آذيت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على النبي. Imma kuma warkaswa daga azaba, warkaswa daga fadawa cikin fushinka. Wa tawallani fiman tawallait, ka jibanci nauyina cikin waɗanda kake jibantar nauyinsu. Wa barik li fima atait, ka sanya min albarka cikin duk abin da ka bani, ko na dukiya, ko na yaya, ko ma menene ka bani cikin kyautar duniyar, samun albarka ciki. Wa qini sharra ma qadaita, ka kiyaye ni daga sharrin abin da ka hukunta zai faru a duniya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, kai ne mai zartar da hukunci amma ba a zartar da hukunci a kanka. Wa innahu la yadhillu man walaita, lalle duk wanda ka jibanci nauyin sa ba zai taba kaskanta ba. Wa la ya'izzu man adaita, duk wanda kai gaba da shi ko kai fito da shi ba zai taba samun daukaka ba. Tabarakta rabbana, albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu. Wa ta'alaita, kuma lalle ka girmama, girman ka ya bunkasa. To wannan shine ɗaiɗai kuma anoni na gurguje dake cikin wannan. Wannan alkanut mutum, wannan mutum zai karanta shi yayin da yazo alkanut na cikin wutri. Kun bayyana da kyau, idan mutum yazo sallan shafa'i da wutri, a wutri din zai karanta wannan. To bambancin wancan alkanut din da zuwa wannan, wancan ana yin sa bayan ruku'i, amma alkanut ko na cikin wutri ana yin sa ne kafin ruku'i. Shine abin da yake tabbatacce. Duk malaman da suka ce a iya yin sa bayan ruku'i sun yi kiyasin shi ne akan wancan. Kun bayyana ko? Kiyasin sa kawai suka yi, amma ba nafsi ne nuna haka ba. Wa bi riwayatin sayyati ibn Khuzaima bi ziyadati la man jaminka illa ilayka, akwai wata riwaya tabbatacciya wanda malam bai kawo ta anan gurin ba. Bayan ya ce tabarakta rabbana wa ta'alaita, sai kuma ya kara cewa la man jaminka illa ilayka, la man jaminka illa ilayka, ba wata mafaka da za a guje maka illa ilayka, sai dai a koma zuwa gare ka. An fahimta ko? Wato in kana jin tsoron Allah sosai ka koma gare shi, dan ba inda zaka je ka guje masa kuma. Me kake mala? Eh. Wannan ƙari da ake cikin sallar alkanut, wato addu'o'i na alkanut,
sauran kalmomi da ake karawa da yawan su tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan akwai kuma wani daban wanda zamu karanto shi nan gaba cikin wadanda suka inganta banda su ba wanda ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sauran ijtihadi ne na malamai su kare kalmomi. Wadanda suna ganin jaizanci tunda sallah wuri ne na addu'a in ka roki wani abu matakar abin alkhairi ne shikenan babu komai. Wadanda suna ganin mafi kyau ka takaita daidai kalmomin da Annabi ya takaita karka kara wani abu kai. Dan duk abin da zaka roka kawo shi nan ne. Abin da duk zaka shigar na addu'ar ka zai fitar daga cikin wannan kalmomin. Wadansu kalmomi ne mujmala a dunkule ma'anonin su suna fashe da yawa in za a fasa ma'anar su tana da fadi matuƙa kwarai da gaske. Ba na ce ku yi haƙuri ba, babu da haƙuri ne. Babu da haƙuri. Ba na ce ku yi haƙuri ba, za mu karanta daga wani littafi. Wanne bai haƙi ya nufi na Abbas? Abdullahi dan Abbas. Kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna du'a'an nad'u bihi fil qunut min salati subh. Annabi ya kasance yana koyar da mu wata addu'a da muke yin amfani da ita a al-qunut na sallan asubahi. Saura da ni sai ce wa fi sanadihi dha'fun, wanda hadisin a cikin sanadin sa akwai zaifanci, ma'ana bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Malaman hadisi sukan kawo babi sai su kawo hadisi gaba ɗaya da suka shafi wannan babin, su kawo sahihi da wanda ba sahihi ba, da gangan suke kawo wanda ba sahihi ba don su yi bayani a kansa, don ya zamanto izina cewa ko da kaga magana kaza an ce kaza to ga madogaran hadisin ba sahihi ba ne ba. An gane ko? To don saboda haka wannan shine abin da yake tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu zamu karanto kaɗan daga cikin wani hadisin da su kara fayyace mana wato ma'anar abin fillafilla da ke da. Kamar yadda muka faɗa tun a baya, al-qanut da malam Dawud ke magana akai na nazila shine nan gurin a cikin littafin sifatu salatin nabi, Sheikh al-Albani ya ce al-qanut fi salawat al-khamsi lin-nazilati, yin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar lin-nazilati, dan wata musiba da ta sauka a iya yi ko ba za a yi ba. Sai ya ta kawo hadisi wa kana sallallahu alaihi wa sallama idza arada an yad'u ala ahadin aw yad'u li ahadin qanata fi rak'ati al-akhirati ba'da ar-ruku'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana son yayi addu'a ta mugunyar addu'a ga kafirai ko kyakkyawar addu'a ga musulmai, qanata fi rak'ati al-akhirati, yana yin al-qanut a cikin rak'an karshe ba'da ar-ruku'i, yaushe? Bayan ya dago daga ruku'i. Idza qala sami Allahu liman hamida, bayan ya ce sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, sai ya karanta wannan al-qanut. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Ahmad bin Hanbal sun rawaito shi. Wa kana yajharu bi du'a'i, ina tambayar da zuwa nake ta za a bayyane ko a sirrance. Wa kana yajharu bi du'a'i, annabi ya kasance yana bayyanar da wannan al-qanut din a sarari aji. Wannan riwayan kuma ita ma Imam al-Bukhari ya rawaito, haka Imam Ahmad bin Hanbali. Wa yarfa'u yadayhi, bugu da ƙari kuma yana daga hannu a lokacin da yake karanta wannan al-qanut din. Wannan riwaya kuma Imam Ahmad bin Hanbal da Imam at-Tabarani suka rawaito da sanadi sahihi. Wa yu'minu man khalfahu, kuma waɗanda ke bayan sa suna ta cewa amin 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 lokacin da yake addu'a din. Ita kuma wannan riwayan Imam Abu Dawud da Imam al-Hakim an-Naisaburi sun rawaito ta, kuma riwaya ce ingantacciya. Yanzu karkashin wannan ana yin addu'a lin-nazilati, kun bayyana ku, idan wata musiba ta sauka ko idan Annabi ya so ya addu'ar alkhairi ga waɗansu musulmi da suke wani yake na duniya, ƴan uwan musulmi da suke Albania, ƴan uwan musulmi da suke Philippines, da suke waɗansu cikin matsaloli na rayuwa, mai musu addu'a a cikin al-qanut a cikin dukkan salloli guda biyar ya halatta. Kuma zabi al-qanut din nan ne bayan an dago daga ruku'i. Haka ne ko? Bayan an dago daga ruku'i kuma liman zai yi karatun al-qanut din a bayyane, kuma mu a bayan su ce amin, duk ga shi hadisan Annabi sun tabbatar da wannan. Amma waɗansu malamai kamar yadda na faɗa sai suka keɓance suka ce banda wato lin-nazila suka ce ba za a yi ba saboda waɗansu dalilai nasu. Wannan kuma shi kuma saboda waɗannan hadisi suka tabbatar ga Annabi shi kuma yace za a yi. Saboda haka ko da wani lokaci idan malamai sun yi maganganu guda biyu, wani lokaci ka kawo dalilan waɗannan, wani lokaci ka kawo waɗannan, wani lokaci ka yi magana akan su gaba ɗaya, abu dai wanda yake tabbatacce galibin ahlul hadis akan su suka tafi shine ana iya yin al-qanut a cikin dukkan nazila. Amma maganar ba za a yi ba kan nazila galibin wadanda suka taba kan haka malaman mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunna wal Jamaa, da haka Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin ya matsalan ba akan ta cewa lalle ba za a yi akan kowace nazila ba.
an bayyana wannan da kyau to ina zuwa ai ban karasa ba wa kana yaqlutu fi salawati al-khams kullaha yana yin alqalqal ne a cikin dukkan salloli guda biyar wannan riwayan Abu Dawud kenan da zaru kutu lakinnahu kana la yaqlutu fiha illa idha da'a liqaumin aw da'a ala qaumin fa rubbama qala daga cikin irin abubuwan da annabi ya rinka fada yana cewa Allahumma anjur walida bin al-walid wa salmat bin hisham wa iyyak wa iyyak ibn abi rabi'a اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف اللهم ملأ لهيات ورئلا وذكوان ومسية أصت الله ورسوله تكي إلن أبند أن نبي رنقبتها ثم كان يقول إذا فرغ من القنوت إذن يكمل القنوت سيتي الله أكبر فيسجد سنين سيتي في السجود أنغانيكو وانا القنوت كشي نبر كوشينا القنوت كشي نبي يكون نوتري فكان يقنوت في الركعة في ركعة الوتري أحيانا yakan yi alqanut a cikin raka'a ta wutri waɗansu lokuta ba kullum ba kenan wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i na tambayarka ta dalu wa yaj'aluhu qabla ar-ruku'i idan ya tashi alqanut din kuma zai yi shi ne kafin ruku'i inda a cikin wutri ne wannan shine riwayan Abubakar ibn Abu Shayba da kuma Abu Dawud da Imam An-Nasa'i a cikin littafin sa As-Sunan Al-Kubra haka Imam Ahmad a cikin Musnad haka Imam At-Tabarani haka Imam Al-Baihaqi haka Ibn Athakir bi sanadin sahihin haka Ibn Manda a cikin Kitab At-Tauhid din sa dukkaninsu sun tabbatar da wannan riwaya ta cewa idan annabi zai yi alqanut a cikin sallan wutri ko a cikin raka'an wutri yana yi ne yace kafin ruku'i la ba'da ruku'i an bayyana ku kaga shine an sa tambayar ka ta tsaro to da haka waɗannan sune abin da yake ya tabbata cikin wutri yanzu kenan alqanut ne mu muke da shi biyu imma alqanut inda nazila imma kuma alqanut na me na wutri wannan su kadan tabbatan alqanut daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum salam Thank you.